الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لك الحمد يا ربي على كل نعمة مننت بها ما كنت قط لها أهلا وما زدت تقصيرا تزيد تفضلا كأني بالتقصير أستوجب الفضل da sha Allah ya raya mu ya yi mana nau'o'in ni'imoma kala-kala marasu iyaka duk da yanda ake ta kuka amma ni'imomin da Allah ya yi sun linka wato rashin da ake ciki sau ɗaruruwa mun gode da ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ila abin da aka rasa ma kila karancin mu cikin godiya ne ya haifar da har rasa abin da aka rasa din saboda Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin ƙari ga masu godiya yayi alƙawarin azaba da nau'o'in sa na duniya da lahira ga masu butulcewa Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin masu godiya a bayyananun ni'imomi da boyayyu a waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba yau ɗaya ga watan Ramadan hijiran sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1445 yayi daidai da 11 ga watan March shekara ta 2024 miladiya muna niyan ci gaba za mu ci gaba insha Allah yau da karatun alqur'ani mai girma da bibiyan ma'anonin sa a mun tsaya a shekaran da ta gabata a fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya wanda a lokacin ƙasar tana cikin wani yanayi mai dumi muka ce fassara ayoyin a wannan lokacin kila zai zafafa wannan dumin gara mu bari idan Allah ya raya mu gashi Allah ya raya mu kaman jiya muka kwanta yau muka farka da har mun wayi gari shekara ta kewayo muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin a zababbun bayinsa ya sa mu cikin waɗanda yake ƴantawa a wannan wata mai tsarki kal'ada kafin mu fara karatu zan so in ƙara tuna mana abin da ba mu manta ba mu yawaita godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imominsa duk wanda yake da abin da zai ci da ƙari akan abin da zai ci to baya da uzurin rashin taimakawa wanda baya da shi mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce laysa fil mali haqqun siwa zakat mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce indi dirhamun ya ce kulhu li nafsika zuwa ƙarshen hadisin to amma mun sani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ba zai zama mai imani ba ya kwana a ƙoshe makocinsa yana matsa ciki da yunwa to balle kuma a wannan irin yanayi da muke sami kanmu dama dai al'ummar mu tana cikin shazaful aish to amma yanzu wasu dalilai kila dalilan Allahu alam bana so in shiga cikin menene dalili ko menene dalili ko wane ne mai laifi ko wane ne mara laifi duk ban san wannan ba abinda na sani shine dalilan tarakumiya ne wato abubuwa ne na shekaran jiya da yau suka hadu suka samar da al'umman mu a halin da take ciki wasa ne muke tayi na lokaci mai tsawo har muka sami kanmu a yanayin da muke ciki to amma muhimmin abu ba me yasa muka sami kanmu a yanayin da muke ciki bane gare mu mu muhimmin abu ni da kai me zamu iya yi dan taimakon kanmu da taimakon wanda basu kai mu karfi ba da taimakon masu rauni a cikin mu ko min kankanta a wato kar mu raina abin da zamu iya yi kar mu raina abin da zamu iya yi kar mu raina abin da zamu iya taimakawa mabukatan cikin mu da shi idan ko mutun yana yi Allah subhanahu wataala shine mafi sanin abin da kowa yake yi abu na biyu da nake so in ta'aliki a kansa shine abin da kullum muke fata ya zama wato abin da karatun mu yake kewayawa kullum a kansa mun fada a wani karatu sati kaman kusan wata 1 da ya gabata cewa kwanan nan akwai kiraye zuwa ga al'umman musulmi su dinke sabanin da ke tsakanin su su rage hiddan khilaf su hada kawunan su ba a ce babu abubuwan da za a sami sabani a ciki ba amma mu gane cewa abubuwan da suka hada mu kaman dai yanda muka fadi akan ni'imomi to haka shi ma akan waɗannan matsaloli abubuwan da suka hada mu ba su da kidayuwa abubuwan da suka raba mu na taba fada mana ko wani malami ya taba tambayan almajiransa yace wai yanzu a cikin sallah ko a cikin matsalolin addini sabanin malamai ko haduwan su inda malamai suka yi ijma'i suka yi tarayya gaba daya shi yafi yawa ko inda malamai suka yi sabani almajiran suka ce inda malamai suka yi sabani yafi yawa yace to shikenan yace to tashi ayi sallah tun kafin za a yi sallah din ko tun daga takbiratul ihrami har zuwa sallama a kirga abu nawa ne malamai duka suka yadda daidai iri daya za a yi abu nawa ne kuma aka sami ɗan sabani tsakani sai ka samu wanda aka taru din a ciki sun linka waɗanda ake da sabanin sau goma ko fiye sai haka lalle abin da ya hada al'umman mu sun lullinka abubuwan da suka raba su kuma ƴan uwa a waɗannan kiraye-kiraye da ake yi kiraye-kiraye ne na gaskiya kuma alkhairi ne kuma ya wajaba mu ƙara bitar rayuwar mu da yawa daga waɗanda suke yada wato wutan gaba tsakanin al'umman musulmi suna da abinci ne cikin wannan gabar idan ba ai gabar ba kila abin da suke samu ne zai ragu suna da maslaha ne suna da wata maslaha da suke karewa ne cikin al'umma ta ci gaba da rarrabuwa ko mun sani Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan al'ummar tamu al'umma daya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun saboda haka yan uwa mu san cewa wannan al'ummar tamu al'umma daya ce mu ƙara kokari wajen dinke abubuwan da za su zama dalilin baraka da sabani masalolin sabani kuma masalolin da wani zai ji ya saba da su ko ya ji su baki galiban dalilan su ko dai saboda shi kila ilimin sa bai kai ya iya wa wannan abin waje a cikin addini ba to kuma ba wanda yace dole sai duk abin da ilimin ka ya kai kadai shine addini ko kuma kila abin bako ne gare shi domin duk abin da yake bako yanzu mutun ya fara jin shi to yana ganin sa da girma saboda rashin sabo ko kuma zai yuyu din abin da gaske wato ba sa cikin addinin bane amma abin da baya cikin addini wannan lamarin malamai ne dan haka a bar mu malamai su ci gaba da bambance waɗannan da tantancewa sauran abubuwan Allah da zamu ci gaba da fadin su a hankali gurgudan yanda karatu yake tahowa mafi girman su mafi muhimmancin su shine halin da ƴan uwan mu suke ciki a Gaza halin da ƴan uwan mu Allah subhanahu wataala ya gaggauta kawo musu faraj mun sani yanayi ne da bai buye ga kowa ba. Abin da yafi muhimmanci shine mu san ya aka yi muka iso nan al'ummar musulmi, kuma ya za a yi mu fita daga wannan halin na dhilla. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon dagawa da al'ummar mu daga wannan halin da muka sami kanmu, su kuma yan uwan mu Allah ya gaggauta kawo musu mafita daga wannan jarabawa. Za mu ci gaba daga aya ta 51 kamar yadda muka ce a suratul Ma'ida, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول يا قوة دسك إيمان كدك دوك يهوداوة دنصارى أمتأين ودن دزاك جبن تا ولمرنك a matsayin wanda za ku jibinta wa soyayyen sashin su masu jibintan lamarin sashin wanda ya jibinci lamarin su ya kaunace su saboda kafircin su a cikin ku, to shi ma ya zama ɗaya daga cikin su. Allah subhanahu wataala baya shiryar da azzalumai. Wannan ayar a cikin masaq na ayoyi da malamai ke kiran su ayoyin da suke nuni da wannan asalin da muka yi magana akan sa a baya, watan asalin alwala'u walbara a cikin musulunci. Amma suna buƙatan a yi musu shimfiɗa don a fahimce su. Waɗannan ayoyin ayoyi ne da suke magana a mu'amalan musulmai da waɗanda suke yaƙan musulmi, wato a yanayi na yaƙi tsakanin musulmi da al'ummomin da suke yaƙan musulmi a wannan lokacin. Domin kamar yadda muka sani, malamai sun ce sababin nuzul na wannan ayan ma abin da ya faru da Ubadah ibn Samit ne da Abdullah ibn Ubay ibn Salul, suna da wala a cikin Banu Qainuqa, suna da irin waɗanda suke da wato dangantaka da soyayya da ƙauna hulafa a cikin Banu Qainuqa. Sai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umurni da ijla'in su saboda abubuwan da suka yi, mun sani dai Yahud Bani Qainuqa, sai shi Abdullah ibn Ubay ibn Salul yayi munafunci, ya ci gaba da kulla alaƙansa. Saboda haka zai zo wajen Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ji abin da aka yi, ya tashi ya je ya gaya ma hulafa. Kaga ya zama dan leƙen asiri kenan, ya zama jasus. Mun yi ta magana akan menene ko a tsare-tsaren duniya wanda yake leƙen asirin ƙasashe ya je ya kai wa waɗanda suke ƙoƙarin yaƙan ƙasashen. Har yanzu da duk da'awan da ake da shi na civilization da da'awan kare haƙƙin bil'adama da rayuwansa da sauransu, har yanzu babu rangwame akan mutumin da yake da irin wannan sifa ɗin. Ko da yake daga cikin abin da muke so mu fahimta, waɗannan sun yi haka a yanayi na yaƙi, kuma ga abin da Allah ya faɗa. Amma kada kawai da ka ji irin wannan ka ɗaura kalman kafirci ko kaulasan gameyi, domin a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu an sami wani cikin sahabbai shi ma ya yi irin wannan alaƙar da kafirai na Makka, har ma ya yi wani abu wanda ya fi wannan girma. shine an shirya za a je yaki ya dauki wasika ya rubuta wa kafiran Makka din ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan zuwa zai yake ku kaga wannan babbar magana ce amma wannan bai taba imanin sa ba saboda haka a wato sayyidina Hatib ibn Abi Baltah ta duka mu mun san dai kissan sa hadisi ne ga yana a cikin Sahihul Bukhari da sauran siha a Allah subhanahu wataala yace ya ku wadanda suka yi imani kada ku dauki Yahudawa da Nasara wato majibin talamarin ku wannan ayan a asalin ta sauka akan Yahudawan ne akan Yahudawan ne kamar yanda muka fada ba Nasara a ciki to amma alqur'ani bai ce la tattakhidul yahuda awliya ba saboda inda an ce la tattakhidul yahuda awliya da sai wani ya dauka hukuncin wanda ba yahud din ba shi kuma ya saba da yahud din to saboda haka sai Allah subhanahu wataala yace la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba sashin su masu jibinta masu kauna masu taimakekeniya ga sashi ko da yake Allah subhanahu wataala ya faɗa mana kuma alqur'ani wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim dan haka suna da kiyayya tsakanin su da juna amma suna da taimakekeniya a abu daya shine yakan al'umman musulmi musamman a wannan lokacin yakan al'umman musulmi kuma wannan duka da ake fadi ba na nufin duk krista inda ka ganshi ko duk ba yahudi inda ka gansa ba wannan abin da yake faruwa yanzu na yakin da aka hada kai ana yakan musulmin Gaza da kuma yanda zaka ga kasashe da dama ko al'ummu da dama za a iya cewa mafi yawan kasashen da suke goyen bayan gwamnatoci da suke goyen bayan wannan yakin da ake yi wannan ta'addancin da ake yi zaka samu kuma talakawan su mafi yawa ba su goyen bayan abin da ake yi balma kasar da tafi jarunta tafi bajinta wajen ganin ta tsaya ta yaki wannan abin musulmai a cikin ta ba su kai 10% ba in sun kai ba su wuce ba ko kasan Janubu Afrika kasan South Africa wacce ta tsaya ta dage ta yaki wannan zahirar menene nisban musulunci a ciki bai kai 10% ba abinda muke so mu nuna ba matsala ce ta cewa dukkan Yahudawa hukumomin su da daidaikun su da dukkan Nasrista hukumomin su da daidaikun su sun yi tarayya cikin yakin al'umman musulmi a wannan waƙi'an ba addinin musulunci yana son adalci yana son rarraba abubuwa da aje kowane abu a wajen da ya dace da shi umman yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda duk ya jibinci lamarin su ya kaunace su a cikin ku to shi ma ya zama cikin su nan wajen magana ce babba shikenan da mutun ya kaunaci krista ya zama krista da mutun ya kaunaci bayahude ya zama bayahude to menene kauna ina so mu gane wani abu abubuwa guda biyu na farko alwala'u wal bara alwala'u wal bara babu kokonto asali ne a cikin addinin musulunci dole ne dan mutun ya zama musulmi ya so duk wanda Allah ke so ko dan mutun ya zama cikakken musulmi ya so duk wanda Allah ke so dole ne dan mutun ya zama cikakken musulmi ya ki duk wanda Allah ke ki ya barranta daga duk wanda Allah ke ki ya so duk wanda Allah yake so wannan asali ne ga yana a ƙarshen suratul mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir waduna man hadallaha wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ulaika ridallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun ko wannan asali ne a addini la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu ba za ka sami mutun yana mai imani da Allah mai imani da ranar lahira kuma yana kaunata yana soyayya mutumin da ya bijirewa Allah to amma me ake nufi ya karkace daga hanyar Allah me ake nufi anan kauna da soyayya akan wannan bijirewa ina fatan mun fahimta sai ya zama mutum ya kafirce wa Allah yana aikata wani kafirci sai wani yazo yana kaunan shi akan kafircin da yake aikatawa ya zama kafir ina fatan mun fahimta ya zama kafir ko kuma mutum ne ya zama yana aikata fasikanci sai wani yazo yana kaunansa akan fasikancin da yake aikatawa ya zama fasiki ko ba haka ba saboda haka ka'idojin yan uwa mataki ne akwai matakin da zai jefa mutum cikin kafirci amma shi kuma abin da yake jefawa cikin kafirci kullum muna son mu gane ba hukunci ne akan ɗaiɗaiku ba hukunci ne akan aiki ina fata mun fahimci wannan hukunci ne akan aiki ba akan ɗaiɗaiku ba idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin mutumin da yazo wajen boka ko dan tsubbu mai bincike ya gaskata shi to ya kafirce wa abin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi shikenan duk wanda yaje wajen boka sai ka ce masa kafiri a ana nufin wannan aikin kafirci kuma malamai suna kiran abin kufrun duna kufrin kafirci koma bayan kafirci watan bai kai wani kafircin ba ina fata mun fahimta kaman ma wannan malamai suna fassara shi a babin butulci koko a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi wa amma man qala mutirna bi naw'i kaza wa kaza fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi mutumin didda yace an mana ruwan sama da falalan Allah da rahmarsa shi wannan yayi imani da ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafirce wa tauraro ya kafirce wa tauraro wanda kuma duk yace an mana ruwan sama da nau'in tauraro kaza ko nau'in tauraro kaza to wannan ya butulce wa manzon Allah ko ya kafirce wa manzon Allah yayi imani da tauraro baya nufin da mutum ya faɗa ka ce masa kafir dan haka wala'i ga wanda ba musulmi ba a cikin lokacin wato sira lokacin yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba misali koko a'a a bisa aqidansa na kafirci din to wannan kafirci shine wannan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir amma alaka ko kauna alaka ta karfi har ta kai soyayya da kauna da kusanci amma ba akan batansa ba kan dai kawai zumunci da makamantan wannan to wannan zai iya zama laifi zai iya zama ba laifi ba ya danganta da inda aka kai shi idan aka kai har an fifita shi akan musulmai to ya zama laifi shine can da Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mana ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad barasil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw addu 'alaykumul anamila min al ghayd الموت بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور wannan in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit wannan kaga la tattakhidhu bitanatan kaga da mu'mine ake ana magana la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ko ha antum ha ula'i tuhibbunahu ula'i tuhibbunahu ko wala yuhibbunakum kaga an tabbatar da suna kuna son su to amma wannan malamai sukan ce kabira ne laifi ne babba yin wannan amma ba kafirci bane akwai inda zai zama kuma ba laifi bane idan bai zama ka fifita shi akan musulman ba ko alaka ce da zumunci da bir da sila amma ba fifitawa shine can layin hakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin saboda haka addini yana rarrabawa ba wai kawai shikenan kullun alakan musulmi da wanda ba musulmi ba gaba da fada da yaki ba haka bane ba haka bane alwala wal bara ba abin da yake nufi ba kenan alwala wal bara yana nufin kauna a cikin abin da wannan mutumin yake yi na kafirci ko kuma taimakon shi akan musulmi taimakon sa akan musulmi to dayan wadannan biyu wala yatakhidul mu'mina al kafirina awliya'a min dunil mu'minin ko waman yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum allahu nafsuhu wa ila allahi wa ilayhi maswala allahi al masir kaga awliya'a min dunil mu'minin fifitasu akan wadanda ba musulmi ba akan waɗanda suke musulmi a wajen nusra kaman yanzu yanda ake wannan yakin akwai waɗanda suna an ce tunda ni gaskiya ba mai bibiyan abubuwa bane suna taimakon Isra'ila akan yakin da take yi da Palestine musulmai to kaga wannan hukuncin ya hau kansu a wannan wajen taimako a cikin halin yaki ana taimakon waɗanda ba musulmi ba akan waɗanda suke musulmi to saboda haka dai masail din suna nan da yawa suna buƙatan bin su a hankali ba matsaloli ne kawai wanda za a rika amfani da su da an ga musulmi wasu ma sun yi amfani da wala wal bara har a cikin zabi shikenan kawai da mutum ya zabi shugaba Krista shikenan sai a ce yayi wala'i ga wanda ba musulmi sai a daura masa ayoyin alwala wal bara kaga wanda kuma wannan kawai matsala ce ta maslaha ta duniya bai kamata ta zama dalilin illa idan ya zama wato akan kafircin sa ne misali an zabe shi akan kafircin ne amma kaga ba wanda zai zabi akan wannan kila an zabi mutum ne saboda nagartansa na siyasa ko makamancin wannan wanda kuma ba su da alaka kamar yadda kullum muke faɗi dama mu shine matsayin mu na hakika wani circumstance ne yasa har kafar mu ta dan zame daga wannan matsayin namu matsayin mu har abada shine zabe ana gina su akan cancanta ne kawai akan cancanta ne wane ne ya san wannan aikin zai iya yin sa da kyau shine ma'auni na gina zaben shugaba amma wannan addinin da ƴan siyasa suka iya amfani da shi domin ƴan siyasa a kasashen mu musamman kasar mu sun iya amfani da abu biyu kuma wannan kyautata amfanin su da wannan abu biyun yana cikin dalilin wahalar da al'ummar mu take ciki kabilanci da addini. Kabilanci da addini sun iya wasa da wannan cards din guda biyu. Da an taba shi zai ce maka saboda dan yana kabila kaza ne, ɗan kabila kaza ne, ɗan bangare kaza ne, ba su son ɗan bangare kaza, ko ɗan kabila kaza ne, ba a son ɗan kabilan mu ne. Tare suke rawan su, tare suke me ake cewa cin ganiman su a can, amma da wani abu ya shiga tsakanin su sai ya dawo ya sami talakawan sa ya ce kabilan ku ne ba a so, ko ya sami talakawa ya ce addinin ku ne ba a so. Limamai su fara kunuti bayan Allah masake. To saboda haka kuma matikan al'umma bata waye ta girmi wannan matsayin ba, to za a ci gaba da wasa da hankalinta, dama ya tsaya a hankali, za a ci gaba da wasa da rayuwanta. Allah ya gyara mana. Ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, wanda duk ya jibince su a cikin ku, ya kaunace su, ya fifita su akan shi, yasa mu yi taka tsantsan wajen nuna kauna ga fasikai, ga fasikai, mutanen da suke fasikai ka rika nuna kaunan su, kana kaunatan su. Na taba fadi kwanaki, ko irin like din nan na social media kauna ne ga fasiki, mutum yana fasikanci akan fasikancin, kila hoton fasikancin ma ka gani, ko bidiyon fasikancin ka gani sai ka sa like, to wannan ma zai maida kai fasiki irinsa. Allah ya kare mu. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da wadanda suke az-zalumai. Fatara alladhina fi qulubihim marad.
Fatara alladhina fi qulubihim marad. فعسى الله أن يأتي بالفتح وفي علمه ويسلم على
فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. فتر الذين في قلوبهم مرض, sai kaga waɗanda suke da ciwon zuciya, yusari'una fihi, suna gaggawa a cikinsu, watan na neman yardansu, la ilaha illallah. Sai ga Allah yana magana shekara 1500, sai ga kaman yanzu ake magana, kaman yanzu da al'ummar yanzu ake magana, kaman a garinmu ake yi ko a garinku. Yaquluna nakhsha an tusibana da'ira, ce wallahi muna tsoron mu rasa visa ne, muna tsoron a ce mana fanatics ne, muna tsoron mu rasa job opportunities ne, muna tsoron haka dai, naksha an tusibana da'ira, muna tsoron mu rasa wata dama, muna tsoron wata fitina ta shafe mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo budi daga wajensa, ko wani lamari daga wajensa, sai su wayi gari akan abin da suka boye a cikin zukatan suna masu nadama. Fatara alladhina fi qulubihim marad, sai ka sami waɗanda suke da ciwo a zuciya. Ciwon zuciya shine munafunci, shine munafunci, wato munafukai. Wannan kuma yana cikin dalilin da bayan Allah salihai suka ɗauki cewa cutan ɗan adam gaba ɗaya daga zuciya take. Idan ba a gyara cutan zuciya ba, duk abin da za a yi ta ƙoƙarin magancewa to za a yi ta wahala ne, amma ɗan adam ɗin ba zai gyaru. Dan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin jiki akwai gaba, ko a ƙarshe ya ce zuciya ce. Yusari'una fihi, suna gaggawa a cikinsu. Mu lura lokacin da Allah zai ce ai gaggawa zuwa yardansa, zuwa gafaransa, ce sari'u ila magfiratin min rabbikum, sai ya ce sari'u ila, ila, ku yi gaggawa zuwa ga. Nan kuma sai aka ce yusari'una fihim, suna gaggawa a cikinsu. Me yasa ba ilaihim ba? Me yasa ba yusari'una ilaihim ba? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala, wato, ya wadatar da musulmai daga har a ce daga wajensu ne ake bari zuwa wajen wasu, kuma ya tona mana asirin munafukai cewa waɗannan fa dama cikin munafukan suke, ba wai daga wajenku ne suke komawa wajensu ba, a'a, dama a cikinsu suke. Yusari'una fihim, daga munfalatinsu zuwa gayansu, daga inda suke fara tafiya zuwa inda za su, duk a cikin da'iran munafukan ne, a cikin da'iran kafiran ne. Za ga abokansu, abokan hulɗansu, yusari'una fihim, abokan komai da komai nasu, natsuwansu da komai, kuma a yusari'una fihim. In an yi magana su ce ai yanzu al'umma musulmi ba ta da ƙarfi, dole a goyawa wanda za su yaƙi, koko ai ƴan Gaza ba su ake, ƴan Hamas ne ake so a ƙarar, ko waɗannan jariran dubbai da aka kashe su ma ƴan Hamas ne, ko tsofaffin nan dattijai dubbai da aka kashe su ma ƴan Hamas ne, ko waɗannan raunanan da ake ta kashewa dare da rana. In an magana sai a ce ƴan ta'addan Hamas ne ake kashewa. Kuma mun ga yanda duniya ta ɗaura bakinta, wato musamman duniyan masu tsaki, me ake cewa, masu ruwa da tsaki, duniyan masu mulki, yanda suka yi shiru saboda suna tsoro, har ma ƙasashen da su ma ba ma masu ruwa da tsakin ba ne, su fito su nuna ba su goyon baya, suna tsoro saboda na sha'an tusi ba na da'ira, kada a daina turo mana taimako, kada foreign aid ya tsaya, ko shi ne na sha'an tusi ba na da'ira. Ba ma za a iya ko a ce an ƙi ba, ko a ce ba a yarda ba, da bakin ma a buɗe baki a ce a wannan abin ba mu yarda da shi ba, ko da faɗin baki ana tsoro, saboda wai ana tsoron kada a sami fushin alƙuwal uzma, kada a sami fushin ƙasashe masu ƙarfi, wal iyadu billah. To wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana anan, fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihi yaquluna nakhsha an tusibana da'ir, suna cewa muna tsoro ne kada idan ba mu nuna musu goyon baya ba, wani abu da ba mu so zai faru da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa asallahu an yati bil fati aw amrin min indihi, da sannu Allah subhanahu wa ta'ala, idan Allah ya ce fa asa, asa a ka'idanta na Larabci tana nufin mai yuyuwa, amma a Alƙur'ani idan Allah ya jingina wa kansa asa, to kai ma ka san yana nufin lallai zai yi, ko yana nufin lallai zai yi, saboda haka lallai Allah zai kawo buɗi. Fa asallahu an yati bil fati, lallai Allah zai kawo buɗi. Malamai suka ce wannan yana cikin albishir da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da fathu tun a farko, tun al'ummar musulmi suna cikin halin rauni, ya ba su albishir cewa za su sami wannan fathu ɗin, futuhat ɗin da aka samu, fathu Makkata ne da sa'irul futuhi, kowanne ne dai, ga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin zai kawo shi. Aw amrin min indihi, ko wani lamari daga wajensa. Fa asallahu an yati bil fathi, da sannu Allah zai kawo buɗi. Aw amrin min indihi, ko wani lamari daga wajensa. To shi fathin ba daga wajen Allah ba ne? Shi buɗin ba daga wajen Allah ba ne? Me yasa Allah ya ce bil fathi aw amrin min indihi? Saboda yanda Allah yake girmama kasabi na ɗan adam, yanda Allah yake girmama kokarin bawa muna yawan bada wannan misalin a cikin zakka ko duk inda kasabin bawa ya karu duk inda abin da zai bayar na zakka aka rage duk inda kasabin bawa ya ragu duk inda abin da zai bayar in yaje ya haka kasa kawai ya sami abu sai a ce ibada ɗaya bisa biyar idan ruwa ya shayar ya sami ya noma amma kuma ruwa ne ya shayar a lambu ne kuma ga ruwan sama sai a ce to ya bada ɗaya bisa goma misali idan a'a da hannun shi ne ya kokari ya samar ya shayar da ruwan ya samar da ruwan da kokarin hannun shi ya jawo ruwan duk da ruwan na Allah ne sai a ce to ya bada ɗaya bisa ashirin idan kasuwanci ne saboda akwai harkan kwakwalwa da sauransu da menene sai a ce to ya bada ɗaya bisa arba'in ko gwargwadon yanda bawa ya sa wahalansa gwargwadon yanda aka rage to haka Allah yake girmama maka kai kokarinka to ina ga kai tsakaninka da bawa dan uwanka idan har Allah da ya halicce ka in ka dan yi wani kokari zai jingina maka alhali fa duka lamarin na Allah ne to amma idan Allah ya mu bawa umurni da sa'ayi sai bawa ya dan yi sa'ayi sai ya jingina masa so da sai ce fa sallahu an yati bil fatih kaga anan yaki za ku yi kokari ku yi kasabi sai ku yi nasara aw amrin min indihi ko wani lamari kawai daga wajen Allah nan kuma babu wani kokari na dan adam kawai Allah ne zai zo da lamari daga wajensa ta babin mu'jiza ya aiko mala'iku ko ya aiko wata iska daga wajensa ko ya aiko abin da yake so dai to kaga anan tunda ba wani kasabi na dan adam sai yace amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin sai su wayi gari akan abin da suke boyewa na munafunci abin da suke boyewa na nuna cewan ai su musulmai ne koko a'a ai ga dalilansu da suke yasa suke nuna kauna ko makamancin wannan ga waɗancan to za su wayi gari suna masu nadama akan wannan aikin da suka aikata wa yaqulu alladhina amanu
yaqulu
afwan ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين الله يقول ودن دا سكي إيماني إذن سكي قوانا لمر سيسكي أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ينزو ودن نن سوني وان دا سكي ترنسوا cewan suna tare da mu suke ta rantsuwa suna tare da ku habitat a'maluhum ayyukansu sun lalace fa asbahu khasirin sun wayi gari suna masu tabewa nan wajen Allah subhanahu wataala yana gaya mana bambancin faɗi da aiki da kuma cewa shi addinin musulunci abin da yake muhimmantawa shine aikata abin da ake faɗa duk abin da mutum zai ta faɗa idan baya aikata wannan abin da yake faɗi to in ba a yi hankali ba ma sai faɗin ya koma munafunci sai ya koma gara ma kafiri wanda baya faɗi da shi malami mai wa'azi baya aikata abin da yake wa'azi zuwa gare shi mai da'awa na abubuwa na kowane irin sifa ne baya aikata wannan abin da yake da'awan shi to zai iya fadawa cikin yanayin da gara ma munafiki da shi gara ma kafiri wanda ya bijire gaba daya wal iyad billahi da shi malamai suna cewa wato ma'iyya kala biyu tarayya wanda suke zama tare da mutane shine ma'iyya ko dai ma'iyyatul mabadi ko ma'iyatul masalih, wato ko ma'iyya akan principles, ya zama tare da al'umma akan principles, akan mabda, yayi imani da abin da suke kai ne, shine addama dama wal hadma al hadma, ko me za a yi saboda yana tare da su, yana tare da su, ko ku a tarayya saboda yana amfana da wani abu. To mafi yawan tarayyan duniya yanzu ma'iyatul masalih ne, suna zama tare ne saboda suna da wani amfani da suke samu daga wannan tarayya. To duk kuma tarayyan da take dan wata maslaha, to karshenta kiyayya ne, karshenta nadama ne. Wannan yana cikin abin da waɗanda suke hawa manyan kujeru suke saurin mantawa. In suka ga abokai da soyayya da kauna da sauransu ba su san abutan da kujerar ake yi ba da su ba. Abokan kujera ne, akwai abokin shishi, akwai abokin kujerarsa. Kowa ya zo ya hau wannan kujerar da shi za a yi wannan abutan. Kuma idan yau aka ce da safi an ya sauka a wannan kujerar, to mun ba hankali ba kafin magriba za ka nemi abokan kujera ka rasa. So da dama su sun zo da tazo ne. To amma ana saurin mantawa da abokan gaskiya saboda abokan kujera. Haka kuma Allah ya halicci dan Adam saboda yana da saurin mantuwa. To saboda haka ma'iyan waɗannan mutanen wanda suke rantsuwa innahum la ma'akum, abutan nan tasu abuta ce ta kujera, wato abuta ce ta maslaha. To ita kuma abuta ta maslaha ba a yin ta sai da mai ƙarfi, ba a yin ta sai da mai ƙarfi. Shi yasa malamai suka ce misali dama wannan ba wani boyan abu ne, at-tawrul makki, musulunci lokacin da ake Makka, ai ba wani kuma maganan munafiki, ba abin da zai kawo munafiki a cikin manzuman musulunci lokacin da ake Makka. Mai munafiki kuma zai yi da musulunci? Ai ba shi da abin da zai yi da musulunci ko? Lokacin da aka zo Madina ma a farko za a dan rika samun ɗaiɗaikun munafukai, amma munafunci ba zai ƙarfi ba sai bayan fatu. Saboda haka shi yasa malamai suke cewa muslimatul fatihi, da yawa daga cikinsu su ne waɗannan mu'allafatu qulubuhum din da al-a'rabun da ake cewa qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kuma wannan ya tabbata daga wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai da duka suka yi ridda, aka ce masallaci uku kadai ya rage a masallatai. Wato ba ana nufin kwara uku ba, dan ko a Madina da masallatai da yawa ai, ko akwai masallacin Quba, akwai masallacin Bani Salim, akwai masallacin Madina, akwai masallatai wajen takwas a zamanin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko a garin Madina. To amma abin da ake nufi dai garuruwa, sai da ya zama daga masallacin Makka sai na Madina sai na Ju'al, su kadai ake bautawa Allah, ake kabbara ga Allah bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan yana cikin dalilin da al'umma suke jinjina wa sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yarda. Domin ko da bai komai ba a musulunci, sai hada kan al'umman musulmi a wannan lokacin. Ka kalli sadman wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko wato girman waqa'in, a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati a zukatan mu'minai, wanda har na Fatima ta shiga hali tana tambayan sahabbai da hankalin ku kuka zuba ƙasa. Ko ga suma suna cewa basu gama rufewa ba, sai da suka raina suka shakkan zukatansu. Haka sun shiga hali, sayyidina Umar yana fitowa yana zara takobi yana cewa wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu. Haka dai sun shiga wani irin yanayi na imauta da kidimewa, mu'minai kenan. Su kuma wanda suke masu raunin imani dama gaba ɗaya ridda suka yi, barin musuluncin suka yi gaba ɗaya. Zaka iya cewa kaman fiye da 70% al'umman musulmi sun kafirci. Kaga wannan ai jarabawa ce mai girma, aikin tabbatar da musulunci da lammishan da dawo da mutane zuwa hayyacinsu da dawo da haziran mutane zuwa haziran musulunci da ƙara daga tutan addinin musulunci a daidai wannan lokacin wanda al'adance in ba dan addinin Allah bane ƙarshen shi yazo saboda haka waɗannan maiyan su maiyatul masalih ne tarayyan da suke yi tarayya ce ta maslaha saboda haka koya za su rantse suna tare da ku ku dai bar su a matsayin ana tare da su kar a kore su dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kore munafikai ba wani lokaci ma su waɗanda suke masu raunin imanin su ya fififitawa a cikin abubuwa ko sai a kawo ganima sai ya rabarwa waɗanda suke jiye-jiye suka musulunta ya bar wasu da ƙarfin imanin su ya gaya musu ku na bar ku da ƙarfin imanin ku suna ba su dan suna da rauni ko ko yazo yana bada abu ya tsallake wani a ce ga wani baka bashi ba ya tsallake a ce gashi baka bashi ba ya ce a'a ai so da yawa nakan ba mutum abu in hana wani wanda na hana na fi san shi amma na hana shi ne saboda na bar shi da ƙarfin imanin sa na san ko na bashi ko ban bashi ba zai canza komai a imanin sa da Allah sai in bar sa da yaqinin sa da Allah subhanahu wataala shi kuma wancan saboda mai raunin imani ne mu'allafatu qulubuhum sai a bashi saboda a ribaci zuciyansa يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعماله أيكم سن تابي سلالج الله يكرم الله يكرمه سيسك واي غري سنا ماسو أسارة زامو تكاي تهاك نان لان أبين ديرجي زامو أمسا ديبيو تكين تنبيوي كودي كده جيانزو زامو دينا أمسا تنبيا أرانن داكاي malamai sun ce baya cikin ladabi yana da kyau ko kofarin lan alula nawa aka ce maka kace a baka lokaci ka ƙara dubawa shine ladabi ga ilimi ba ladabi bane ga ilimi kawai kowa ya tambaya duk da haka muke wajen karatu amma dai ya kamata mu gyara a kawo ba komai wani na tambaya don Allah nawa ne nisabin zakka na bana a irin wannan ya kamata amsa da sauri domin ya sauri ya ba masu haƙi haƙinsu gaskiya mutane suna cikin wani hali ya kamata duk wanda Allah ya ba iko zai fidda zakka don Allah ya gaggauta musamman idan shi ya sa azumi ne in ma da hali ya ƙara akan zakkan idan rubul ushri yake bayarwa ya ƙara zuwa nisful ushri wa in zittum fa Allahu akramu zaidi domin gaskiya yanayin da ake ciki yana da wahala mu almajirai wanda mutane sun san da sun kira mu zamu dauka mun san wani hali muke ciki irin messages din da muke karba a kullum da irin wayoyin da muke karba na roko sai an gama hada ka da duk wani mai girma a wajen ka a ce 20,000 ake so ko 10,000 ko 20,000 to amma yawan su sai ya sa hannun mutum sai ya zama ba abin da zaka iya yi ba abin da zaka iya saboda haka don Allah ɗan uwa ba lokaci ne na ƙara yawaita abubuwan jin dadi ba a ƙara yawaita mika hannu ga masu bukata Allah ya taimake mu nisabin zakka ni gaskiya ban san naira a nawa take ba amma abin da na sani shine zakka gram 84 da 0.5 gram 84 da 0.5 ko kace gram 85 na gold gram 85 na gold shine zakka nisabin zakka idan dukiya ya kai gram 85 to yanzu idan gram ka kaddara naira 100,000 ne ka kaddara naira 100,000 ne to kage nisabin zakka zama 8.5 million kenan to idan ya sauka akan haka zai sauka gurgurdan dai yanda yake sauka din amma gram 84.5 shine dinari 20 kuma shine nisabin zakka ko kace gram 85 ina fatan mun fahimta Allah ya taimake mu idan kuma mutum ya sami wannan zai fitar da 1/40 wannan ya ce menene hukuncin waswasin tsarki a sallah hukuncin shi kai isti'aza da shaidan ka cigaba da sallan ka kawai karka al-aslu al-yaqin ba ka san kai alulanka ba ko ya warware ko bai warware ba ko kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan saboda karka bar shedan ya bata maka ibada in kana waswasi na warwarewan tsarkinka ka ci gaba da ibadanka har sai ka sami yaqinin cewa ya warware sannan ka yanke to wannan yana magana ne da ya shafe shi a gidansa tsakanin mahaifiyarsa da iyalinsa cewa akwai rashin jituwa to wannan abin tausayi ne gaskiya hakan ya rika faruwa abin tausayi ne shi kuma jarabawa ne gare shi sai ya iya kokari ya ga ya sulhunta tsakanin su kuma kar wannan ya zama dalilin da zai zama mai rashin biyayya ga mahaifiyansa duk yanda zai ya kiyaye mutuncin iyayensa a wajen iyalinsa bai kamata a ce mata tana fada da mahaifiyar mutum ba bai kamata ba asali inda in ba dan wasu iyayen su ma sun zama ƴan bariki ba ko wasu iyayen ban so da sauri in ce in hukunci ne saboda masail din amma saboda zamanin ne wato wasu iyayen da wasu ƴaƴan duk dai ga sunan Allah ya gyara mana amma in ba haka ba wannan abin bai dace da fitra ba a ce uwa tana fada da iyali ai ina ma ta ga fuskan da har za ta je fada da mahaifiyar mutum ai bai mata so ba ko Allah ya gyara mana Malam mutum ne sai wata bazawara ta ce ya je ya kai ma waliyinta dabino a matsayin sadaki sai ya je ya kai shi kadai ya matsayin sadakin ma'ana tana nufin dabino ne sadakinta buhu nawa to sai a tambaye ta buhu nawa na dabino ko dabinon kila mai daraja ne sosai irin su ajuwa din nan ko wanda ya fi shi daraja to shi kuma sai a ce kilogram nawa amma in ba haka ba dabino saboda Allah ita ma ai ta bata so gaskiya ba sadaki akramakumullah mafi karancin sadaki rubu dinar ɗaya bisa hudun dinari ina fatan mun fahimta ɗaya bisa hudun dinari yana daidai da gram ɗaya da ɗan kaɗan yanzu nan muka ce dinari ɗaya gram hudu ne ko gram hudu ne da ɗan kaɗan dinari ɗaya to tunda ɗaya bisa hudun dinari shine rubu a bisa daki to ka gram ɗaya na gold shine mafi karancin sadaki kenan zai zama shine rubu dinar din kenan ko amma idan gold ya tsada da yawa za a yi amfani da dirham to sai a koma dirhami uku kamar yadda wasu malamai suka ce to sai ya zama mafi karancin sadaki amma dai saboda Allah dabino ranke dade haba ko da yake wannan kiyastawa ne malamai suka yi amma dai mu tsaya a wannan kiyastawa da malamai suka kar mu je maganganu da yawa Allah ya taimake mu lokaci yayi sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhtika wa minan nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin